Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake zuwa muku daga nan birnin Washington DC.
Na zo in tarbi Diana sunanta Hadiya daga Sudan. Ba wasa ba, babanmu ya fadi sosai, sa yau dai muyi murna domin sun ce muna kamar lore za su hau saboda wannan ranmu ya bata.
Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumeltar, nake Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 3 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Bangarorin soji da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya 4 da mayaka 3 da Iran ke marawa baya. Gwamnatin Somalia ta kaddamar da kidayar jama'a da gidaje na farko cikin gwamman shekaru wanda ake sa ran zai dauki shekaru 2.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa an samu nasarar kwashe wasu ɗaliban Najeriya da ke karatu a Sudan zuwa kasar Masar. Haka kuma kasar Ghana ta samu nasarar mayar da ɗalibanta da ke karatu a kasar Sudan zuwa gida kasar Ghana.
Na zo in tarbi Diana sunanta Hadiya daga Sudan. Ba wasa ba, babanmu ya fadi sosai, sa yau dai muyi murna domin sun ce muna kamar lore za su hau saboda wannan ranmu ya bata.
Daga nan za ku ji cewa yayin da kasar Algeria ta mayar da bakin haure da kokarin tsallaka Turai zuwa Niger, hukumomin Niger din sun kira kasashen Afirka.
Mun kila ka kasashen nan su zo su kirayi yan kasar su su maida su kasar su tun da ke ba yan Niger bane, amma ka san yadda tsarin majalisar haɗin gwiwa ta kasashen Afirka da bai ba mu damar mu kore su.
Bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su, sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Bangarorin soji da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis, kamar yadda Sudan ta Kudu ta sanar. Duk da cewa ƙarin har-hare ta sama da harbe-harbe a yankin Khartoum babban birnin ƙasar na ci gaba da wargaza sabuwar yarjejeniyar tsagaita bude wuta ta baya-bayan nan. Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya jaddada mahimmancin tsagaita bude wuta da kuma naɗa wakilai a tattaunawar zaman lafiya wadda ɓangarorin biyu suka amince da ita. Sai dai ba a san makomar yarjejeniyar tsagaita bude wutar da aka cimma ta ranar 4 zuwa 11 ga watan Mayu tsakanin babban hafsan sojin Sudan General Abdul Fattah El-Burhan da General Muhammad Hamdan Dagalo da dakarun 'yan sa-kai na RSF ba, saboda yawan sabuwar jeniyoyin tsagaita bude wuta da aka cimma a baya daga sa'o'i 24 zuwa 72. A karo na biyu wata fashewa ta janyo gocewar wani jirgin ƙasa na dakon kaya cikin kwanaki 2 a jere a wani yanki na Rasha da ke iyaka da Ukraine a jiya Talata, inda kan jirgin da taragoginsa suka goce daga layin dogon kamar yadda hukumomi suka bayyana. Lamarin ya faru ne a yankin Bryansk da ke yammacin ƙasar mai iyaka da ƙasashen Ukraine da Belarus. Jami'an Rasha sun ce wasu ƙungiyoyi 'yan zagon ƙasa da ke goyon bayan Ukraine sun kai har-har da dama a wurin tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun 2022. Gwamnan yankin Bryansk Alexander Bogomaz ya rubuta a shafinsa na Telegram cewa wani abu mai fashewa da ba tantance ba ya tashi a kusa da tashar jirgin ƙasa ta Snijeskaya, amma ba a samu asarar rai ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya 4 da mayaka 3 da Iran ke marawa baya, lamarin da ya sanya filin jirgin saman yankin ya daina aiki kamar yadda wata ƙungiya mai sa ido kan yaƙi ta rawaito a jiya Talata. A cikin fiye da shekaru 10 na yaƙi a Siriya, Isra'ila ta kai ɗaruruwan har-hare ta sama a yankunanta, inda take auna dakarun da ke samun goyon bayan Iran da mayakan Hezbollah na ƙasar Lebanon da kuma sansanonin sojojin Siriya. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Siriya ta ce makami mai linzami da Isra'ila ta harba kan yankin filin jirgin sama na Aleppo da kuma filin jirgin saman soja na Nayrab da yammacin ranar Litinin, inda ta ba da rahoton fashe-fashe a wuraren biyu da kuma barnami yawa.
In an tuma kaɗan Hafizu sake da labarai kafin nan wartawar ga farko ta ɗaliban Najeriya da ke tserewa rikicin Sudan ta yi nasarar shiga ƙasar Masar a ranar Talata. Bayan kwanaki ɗaliban sun kwashe a kan iyakar ƙasar saboda hukumar Masar sun hana su shiga. Jakadan Najeriya a Masar Ambasada Nura Abarimi ya ce ɗalibai 449 ne suka samu shiga ƙasar, kamar yadda za ku ji a wani tattaunawa da suka yi da Muhammad Lalo ta kafar
WhatsApp. Mutanen da aka karba 'yan makaranta shine 449, kuma jiragen da suke ƙasa za su iya ɗaukan mutum 350 ne kawai. Saboda haka labari ya isa musu cewa ba kowa da kowa bane zai iya tafiya a lokacin, to daga nan ne fatsari ya dagule. To amma dai daga ƙarshe an ba waɗansu haƙuri, aka ce ba yadda za a yi kowa ya tafi, saboda yarjejeniya ce tsakaninmu da hukumomin Masar cewa mutanen da za su iya tafiya sai ya zama daidai da namba kujerun jiragen da suke ƙasa. To ka sani cewa harka ta jirgin sama ba kamar harka ta mota bane, ba don haka ba na tabbatar maka da yanzu haka sai ka samu akalla jirage guda 10 suna jiran wayannan dalibai. To amma da yake abun an dade ana kan gaba kan baya, shi yasa kaga jiragen ba su iso ba akan lokaci. To amma maganar da nake da kai, akwai jirage guda 2 suna sama kuma cikin ikon Allah za su zo su jira sauran ɗaliban da za su zo daga baya.
Yawa, to ambasada, waɗannan ɗalibai iya adadin su kenan kuwa ko wasu da suke tafi a baya kuma?
Waɗannan ɗalibai su ne ɗibar fari, ɗaliban da suka zo ta bodar Arkin, amma da akwai sauran dubban ɗalibai da su ma daga baya ake fatan za a ɗauke su. So ina ganin wannan tsari da muka zo da shi, idan Allah ya sa ya ci gaba, za a kwashe kowa cikin kwanciyar hankali da lumana.
To yanzu waɗannan ɗalibai 449 da suka daga suka shiga Masar, yaushe ake shirin ƙarasawa da su Najeriya?
To abinda zan ce maka shine, yanzu dai ɗaliban ga su nan suna cin abinci, waɗansu kuma suna ɗan miƙa saboda kasan an daɗe a zaune a guri ɗaya. Sannan ga waɗansu can kuma sun tafi su je su ramu sallolin da ake bin su. So tsarin da za a zo da shi nan zuwa anjima shine, idan bayan sun huta an yi waya da pilot da ke can airport, sai su faɗi lokacin da za a kai musu su domin su tafi da su insha Allah. Muna fata kuma 'yan baya su ma Allah ya sa mu gana su a cikin kwanciyar hankali da lumana kamar yadda muka ga waɗannan ɗiba fari.
Tattaunawar Muhammad Lalo kenan da jakadan Najeriya a Masar Nura Abarimi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya daura kashi na biyu na labaran duniya.
Mahalarta taron ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira kan ƙasar Afghanistan a ƙasar Qatar a jiya Talata sun amince da yin aiki tare domin lalubo hanyar yin hulɗa da mahukuntan ƙungiyar Taliban masu ra'ayin riƙau kan batutuwan da suka haɗa da kare haƙƙin bil'adama, shugabanci, yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da wakilai na musamman kan ƙasar Afghanistan daga kusan ƙasashe 24 da suka haɗa da Amurka, China da Rasha da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne suka halarci tattaunawar da aka fara a ranar Litinin. 'Yan Taliban sun soki zaman saboda cire su. Da farko Guterres ya faɗi abin da ya faru bayan taron a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, cewa batun samar da hanyar ƙasa da ƙasa ta bai ɗaya ba batun amincewa da gwamnatin Taliban ba ne. Daga ƙarshe, ƙasar Somaliya ta ƙaddamar da ƙidayar jama'a da gidaje na farko cikin gwamman shekaru, wanda ake sa ran zai ɗauki shekaru 2. Za mu ƙirga waɗanda ke zaune a yankin Somaliya da gidaje da suke zaune, a cewar Dr. Abdi Ali Ige, shugaban hukumar ƙidayar yawan jama'a da gidaje na Somaliya ga sashen Somaliyanci na muryar Amurka a jiya Talata. Ige, wanda shi ne zai sa ido kan aikin, ya ce masu tattara bayanan za su bi ka'idojin da ake amfani da su a kasashen duniya wajen gudanar da kidayar. Za mu yi amfani da tanadin doka da kuma abubuwan da suke zahiri. Wannan na nufin za mu kidaya yawan jama'a da muka samu a ranar, in ji shi.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a ɗaya bangaren kuma ɗaliban Ghana 74 da ke karatu a ƙasar Sudan sun yi nasarar koma ƙasarsu a jiya Talata, yayin da ake ci gaba da samun harhara ta sama a birnin Khartoum, duk da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka cimma. Wakilinmu Idris Abdullahi Bako na ɗauki da wannan rahoton.
Ma'aikatar harkokin waje na Ghana ta yi nasarar jigilar 'yan Ghana daga kasar Sudan zuwa kasar Habasha lafiya lau. Daga Habasha kuma suka sake ɗaukar hanya zuwa Addis Ababa, inda aka ɗauko su a jirgin sama zuwa birnin Accra. A ƙarshe ɗalibai 74 ne suka amince a dawo da su gida Ghana ƙarƙashin kulawar ma'aikatar, kamar yadda ƙaramin ministan ƙasashen waje Kwaku Aprantum Sapong da ya wakilci gwamnati wajen yi wa ɗaliban maraba ya bayyana wa manema labarai.
74 are here with us. There is another group of two engineers who are working for a mining company along the border of Sudan and Egypt.
Akwai wasu injiniyoyi biyu da ke aiki tare da wani kamfanin haƙar ma'adanai akan iyakokin Sudan da Masar. Sun sami damar tsallakawa zuwa Masar tare da taimakon kamfaninsu, kuma tuni sun riga sun iso Ghana. Muna da wasu 'yan wasan ƙwallo ƙafa guda hudu waɗanda suka tsallaka ta kan iyakar Masar, kuma muna shirin dawo da su Ghana. Ƙaramin ministan ya ce a halin yanzu babu wani ɗan Ghana da suka sani cewa yana ƙasar Sudan, amma duk wanda ya fito da kansa kuma yana neman taimako, gwamnati a shirye take ta taimaka masa. Domin haka ne ta ba da lambobin wasu jami'o'inta da ke Sudan, Ethiopia da kuma Masar. Shugaban ƙungiyar ɗaliban Ghana a Sudan ya yi muryar Amurka bayanin yadda ya haɗa kan ɗalibai har suka kai Addis Ababa da matakin da za su ɗauka wajen ci gaban iliminsu.
Sunana Abdulaziz Abdulkarim, ni ne shugaban na sunan shi Union na students da ke kasan Sudan. A lokacin da abin ya fara, mun doki shawara gaba daga ce kar ko wifta, saboda kar domin a yanda abin ke tafiya kar wani street bullet zai taba wani, yasa kowai saurar cikin dakin shi in kana neman wani akwai number da zaka kira. Su wayannan su zo su tanye ka, saboda wannan muna da hostels ne guda biyu, wani na cikin Maududu wani kuma na Markazi, yasa wayanda ke wurin duka an assisting ka da wannan number, ka kira wannan number ka za a assisting. Yanzu haka abin da ke nan, wasu mu daga cikin yanzu waɗanda suka zo sun kare suna gidan certificate, wasu kuma ba su kare ba, saura musu shekara dai, wasu ma saura musu semester daya. To amma ana son a yi wani integration da zai sa kaman ba wayanda suka zo idan ba su kare ba a sa su cikin wani university in ma cikin Ghana ne ko cikin wani kasan waje ne da ba Sudan ba. Aha, yanda lamarin ke.
Wasu ɗalibai kuma sun bayyana yanayin da suka shiga da farin cikin su na kaiwa gida.
Sunana Aisha Mustafa. Akwai wahala gaskiya, amma alhamdulillah kashi mu yayin mun zo ba airport yanzu haka, airport in Sudan bai aiki yanzu haka, yasa da mota muka zo. Mumuna Umdurman, yasa da motan nan muka take Khartoum, from Khartoum to Gadarif to Metima border, not Ethiopia. She from Metima border muka take Gandar cikin Ethiopia. She from Gandar muka kai Addis Ababa, from Addis Ababa muka zo Ghana.
Iyaye da ƴan uwan ɗalibai da suka zo tarban su suma sun bayyana fargaba da suka shiga da kuma farin ciki da suke a yanzu.
Na zo in tarbi Diana, sunan ta Hadiya daga Sudan. Ba wasa ba, babamu ya fadi sosai. Sa yau dai mu yi murna domin sun ce muna kamar lore za su hau saboda wannan ranmu ya bata. Don farko ta ce muna wai gaskiya yanzu inda abu ya kai shede su bar wurin, kuma da in su za su bar wurin kuma by road. Kalman nan da ta fadi ya bar ranan ban kwana ba. Gaskiya gwamnati ya yi kokari kwarai.
To ni ne Ibrahim Abubakar, wanda aka san shi da sunan Malam Ayama daga Kumasi. Ko yara na du na su karatu daga Sudan. Wallahi lokacin da muka ji labarin fargaba, domin fargaba sosai, don ba mu kwana, ba mu ci abinci ma.
Kasar Sudan dai ta fada cikin kazamin rikici tsakanin dakarun kasar Sudan da kuma dakarun kota kwana na RSF, lamarin da ya janyo asarar rayuka da kuma tilastawa kasashe da dama kwashe 'yan kasar su daga kasar. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdullahi Bago. Bayan da kasar Algeria ta mayar da wasu bakin haure da suka yi yunkurin tsallaka Turai zuwa jamhuriyar Nijar, tawagar jami'an hukumar ECOWAS da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun zirce bakin hauren a wani sansani da ake ajiye su domin ganin halin da suke ciki, yayin da jami'an Nijar ɗin ke kira ga sauran kasashen Afirka da su yi kokarin kwashe 'yan kasar su. Wakilin Muhammad Mahmud na dauke da wannan rahoton.
Dubban bakin haure ne na kasashen Afirka da ke makale a garin Asamaka da ke iyaka da ƙasar Algeria suka tarbi a cikin hushi tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure OEM da tawagar ECOWAS da kuma ta ministocin ƙasar Niger wanda suka kai ziyarar gani da ido domin diba halin da bakin hauren ɗan kasashen Afirka suke ciki. Hamadu Sule shine ministan cikin gida na Niger.
Les expulsions des ressortissants ouest.
Yace tun ƙasar Algeria aka amshe musu dukkan takardun su. Shi yasa da aka taso kiyar su a Niger ba su da kowace takarda a tare da su. Kenan sai an sake tura sunan kowane daga cikin su a kasashen su. To shine yasa har yanzu suke jibge a nan. Saboda haka nema muka iso a nan tare da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke dafa mana domin mu ga halin da suke ciki don a samu nan ba da jimawa ba a mai da su kasashen su. Kasar Algeria ce dai ta koro waɗannan matasa a hanyar su ta neman zuwa Turai ko kasashen Larabawa domin samun makoma ta gari. To sai dai hukumomi a Niger sun buƙaci ga kasashen Afirka da su kashe ƴan kasashen su da ke jibge a Asamaka a cikin kuncin rayuwa. Magajiman Mandada shine gwamnan jihar Agadez.
Mun kila ga kasashen nan su zo su kirayi ƴan kasar su su mai da su kasar su tun da ke ba ƴan Niger bane, amma ka san yadda tsarin majalisar haɗin gwiwa ta kasashen Afirka da kuma namu na sai da yawo bai ba mu damar mu kore su kamar sun zo kasar mu ci ku ta dole ku koma kasar. Kenan mu kira ne muke kasashen su zo su dauka su ko kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke kula da bakin hauren su mai da su kasashen su kamar OEM su tattara su su mai da su kasashen su. Saboda halin da ake ciki yanzu suna zawa suna hucewa ne, to sai kasance yanzu wanda suke zawa su wanda suke hucewa yawa. Kenan shine yasa suke taruwa a yanzu da Asamaka da Arlit da Agaza da Dirku ita ma Dirku mu har da samun taro su muna so ko ina mu rage su koma kasar su yayi.
To ni dai masu hannu da shuni da ke aiki a Niger suka bayyana irin tallafin da za su kawo wa bakin ƴan kasashen Afirka. Inji Attahir Adam sakataren gwamnatin jihar Agadez.
Masu hannu da shuni ga mana irin gudunmawa da yake iya kawowa wurin da gawgawa a tayi a samu a cikin wannan masala ta taruwar ƴan bakin wuri a cikin Asamaka. Kowa dai ya dauki fannin da ya kamata ya dauka ashe da gogawa a samu musu inda za su kare kansu, su samu abinci, su samu ruwan sha, kuma su samu tufafi. Ni so kuma sai a ga inda za a yi da gogawa a taho da su cikin Agadez sannan a nemi kowa a mai da shi inda ya kamata a mai da shi.
Gwamnatin Niger dai ta bayyana aniyarta na sake tuntubar kasar Algeria kan ta dakatar da kwaso ƴanci ranin kasashen Afirka zuwa Niger musamman maganin cewa kashi 70 cikin 100 na ƴanci ranin na shiga kasa Algeria ne ta hanyar kasar Mali. Habib Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid Mahmud, wannan shirin zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 30 a matsakaicin zango. Yanzu a nan Washington DC agogon muna cewa karfe 1:18 na dare. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. Kamar yadda rahotanni suka bayyana, rundunar 'yan sandan Najeriya ta sami nasarar kama kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Adamawa da aka dakatar wato Hudu Yunus Ali. To sai dai kafin nan ya zanta da muryar Amurka. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan da ya bayyana sakamakon zaɓen gwamnan jihar Adamawa da ya yi ikirarin 'yar takarar jam'iyyar APC da lashewa, Hudu Yunus Ali ya shiga ɓuya a yayin da hukumar zaɓe ta yi watsi da sakamakon da ya bayyana, tana mai cewa ya yi shi ba bisa ƙa'ida ba, kuma mako da ya ba da sakamakon ba a kammala karɓar sakamakon ba daga wasu ƙananan hukumomi. Duk da yake ya aike da wata wasiƙa a hukumar zaɓen ta INEC dangane da lamarin, hukumar zaɓen ta bakin jami'ar ta watsa labarai Zainab Aminu ta ce takardar ta Hudu ba ta karɓu ba, domin ta ma baiwa babban inspector general na 'yan sanda baki da ya kama shi tare da gurfanar da shi a gaban shari'a.
Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta a sanarwa da ta yi tun farko ta buƙaci shi wannan kwamishinar zaɓe na jihar Adamawa Hudu Yunus Ali da ya gabatar da kanshi a gaban hukumar cikin gaggawa, kuma har yanzu hukumar tana nan akan wannan bakanta. Hukumar zaɓe ba ta ra'ayi ko kuma ba ta buƙatar wani wasiƙa da zai rubuto daga wani wuri da ba a san inda yake ba, tana buƙata ne gabatar da kanshi a gaban zaben yan sanda ko kuma ya kawo kan shiga hukumar zaben ta inda ita kuma za ta gabatar da shi ga gaban yan sanda saboda su yi bincike akan abin da ya aikata a kuma hukunta shi idan har an same shi da laifin yin abin da ba bisa ka'ida da dokoki da kuma tanade-tanade na hukumar zabe ta ƙasa ba.
Hakan kuwa aka yi domin rundunar yan sandan ta ba da sanarwar kama shi a ranar Talata, duk da yake bata bada cikakken bayanin yadda aka kama shi ba da kuma inda aka kamo shi. To sai dai gabanin kama shi a wannan ranar, wakilin sashen Hausa Salisu Lado ya sami tattaunawa da shi daga inda yake a ɓoye, inda ya ƙara jaddada cewa sam shi bai aikata laifi ba.
Lado, ka san abin da ya faru, an zo an fara ana zaɓe sai aka sai wasu komishiyoyin suka zo sai suka je na dakata a gefe na dakata za su cigaba da aiki. To mu ce to ko wani ni kam ko akwai wani laifi ne da aka yi, suka ce ba laifi. Da aka ce ba laifi sai ce to tun da yake ba laifi mu ga shi mun je mun kewaya wajen zaɓen nan su wani komishiyoyi na guda biyu. An je an gama muka dawo. A'a, wa'annan suna da mutane wanda su zo su zaɓe. Haka ce za su zo sun zo da mutane wanda su ne za su tattaro zaɓe. To sun ce masu ai mun gama shirin wa'annan mutane za su zo su yi aiki.
Wato da farko ka ce sai wasu suka zo suka ce su ne za su ci gaba da aikin zaɓe, kamar su waye kuma daga ina suka fito?
Nake maka komishinoni guda biyu da suka zo daga Abuja. Suka ce su za su taɓa za su shiga su ne za su yi aikin wannan zaɓe. A shikenan tun da mu rage mu kwana da kwanaki mun gama shirin ba ai. To shi ne sai na ce a'a to ai haka ɗin suka ce sai dai in koma gefe su yi zaɓe. Na ce to in ai na yi laifi ne sai a gaya mun. Sai a gaya mun saboda me ya faru. Muna nan dai ana ci gaba da shirin yin zaɓe sai muka samu takarda daga shi kwamishina a kwali. Ya ce akwai sha'anin tsaro wanda ke kamata a kai kayayyakin nan ranar Juma'a ba bari sai ranar Asabar. Kuma shi suka rubuta mana takarda za a fara tare sakon sakamakon zaɓe. To mun zanna to shi ne suka ce zai koma sai mai yi abin nan. Haka na samu aka yi mitin ba da ni ba.
Akwai mitin ma da aka yi wadda ba da kai ba.
Yawwa, an yi mitin ba da ni ba da kuma sai aka yi da shi magina a ofis. Za ka yi mitin aka ce to ga yadda za a yi mitin a. A in dai zaɓen nan ne zaɓen shugaban ƙasa da ƴan majalisar tarayya na gwamnan nan ma kuma wanda muka yi aka zo aka yi ba a samu an zartar da shi ba. Ai ni ne ce. Sai dai kwamishinan zaɓe. An zo. An zo an yi shirin zaɓe shi ke nan sai muka sami rahoto cewa su wannan kwamitin nawa an gansa a gidan gwamna.
Su waɗannan wanda suka zo daga baya ko wanda suka yi mitin ba ka nan?
Wanda suka yi su ne da maɗin a yi. Suka ce an zo su ta hanyar sai na zo to ya za a yi kuma har da su fata a ce su ga aikin da muka zo kuma sun je can gidan gwamna ba. An ce ba na na sai na kamo hanya na dawo. To an ce ne ba a so na kuma ga shi an yayi gari suna dawo. To a lokacin an ana ta ba da ƙuri'a ana ta abin nan hadu lokacin zaman da azumi a tsari. To tun da nan ga shi an ce ba na nan sai na kira wayan su kaman jami'an abin nan ma'aikata. To muka zanna a ce tun da su ga shi dai an zo an yi an ce abin nan to ga ni ne zai mutu yanzu a ɓannan na dawo. Ya ce to sauran jama'a ko sai ku zo ku kowa ya watsa. To da aka zo kowa ya watsa aka tafi shi ne sai na ce za mu dawo da safe ƙarfe 11. Sai ga dama an ce su za a yi zaɓe na zaɓe a yi za a yi sakamakon zaɓe an ce a yi shi a ƙaramar hukuma ne. Sai aka je da ƙaramar hukuma to su kuma hakan jami'an tsaro kwamishinan Venezuela ya biyo sai su gaba da shawarar ce akwai harkar tsaro wanda akwai mutane masu kamar wanda za su iya kaiwa hari wuraren zaɓe na ƙaramar hukuma ku ce dawo nan. Aka zo aka ana tantancewa muka tantance aka abin nan to ni gaskiya ni ban ji daɗin a ce sun zo muna aiki da su a ce kuma ga wani halin da suke da su. Aka zo aka muka ganna muka tantance aka yi aiki har cikin dare. To da fatan mu abin da muka zo muka samu su kuma abin da su suna yi da su abin nan ba. Mu shi da muka zo muka faɗa. Aka ce an zo an sanar. To shi ke nan da aka ba wuri sai ya
hautsi ne.
A tsori ya abu mai ya hautsi ne.
An sanar da sakamakon zaben nan akwai sauran kananan hukumomi goma wadda ba su iso ba sai kuma aka ji ka zo ka sanar cewa ai ga wacce tici ta samu nasara. To ya aka yi aka samu wadda ta samu nasara bayan akwai kananan hukumomi goma wadda ba a iso da sakonnin ba a iso da zabubbukansu ba?
to ai su abin da suka yi sun tattara mun kasan tun da muke ai duk wanda yayi kana jima zabe ka dawo nan presiding officer shi ne suka tabbatar ka yi wasu ne suka kawo sakamakon su na wannan kulli wannan abin da suka yi da su tun da fara shi ne a kai su ne aka danna aka yi abin nan aka domin mun san mu a wurin mun same su da fadiya.
Okay, a gurin ku ko ku riga kun ida kammalawa?
Mun gama kammalawa.
Waɗannan goma dama baya ma cikin tsarin naku lissafin.
In ma ya shi wannan nasu ne ai. Nasu ne.
Na fahimta.
Wannan nasu ne kuma kamar yadda ya maka ai abu ne wanda dole jikin ku ya sani ga halin da ake da
shi. Wani wasu sun ce a ita wannan bangare na APC wato Binani ta ba ka kuɗi wasu sun ce naira biliyan 2. Wasu sun ce naira miliyan 2. Wasu sun ce naira miliyan 500.
Wala da wani na gaya maka ni ta san daidai ne da su biyu. Duk wanda ya karɓi haƙƙin wani shi da ceto shi ne rashawa ke nan. Allah mai girma ɗauka ya yi ne masa. Shi wanda ya karɓi kuɗi don yi wani aiki to Allah ya fi da mutum. Saboda haka baya cikin al'ada na ni na karɓi kuɗi don na maka aiki. Haka kuma tsakanin ita Imani da su kintiri ni ban taɓa ban tambaye ko wasu ko ƙandala ba ko naira kenan ko kuma na karɓa sai na tambaya ko na aiko ne karɓo ni. Saboda haka zancen wani karɓi zancen kuɗi abin da ma ni ya ɓata mu rai kenan abin da ya ɓata mu rai kenan. A zo ku ka san ko social media a ji shi na karɓi kuɗi na karɓi fito in za a karɓa Allah mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arashi wal mursi wal rashi tinna duk abin da aka bayar da mai bayarwa da mai karɓa da abin da aka bayar suna wuta. Kun ga ka ni ban san kuɗi da harka na bari ni ban taɓa yi ba na yi aiki shekara na aiki na yi samun sakatun shekara takwas da bari ni ba al'ada na bari kan kuɗi in kuma akwai wanda yake jin na zo na karɓi kuɗin fa don Allah ya zo ya gaya min ko kuma ya kai ni tsara da biyashi.
Akwai waɗansu wanda ake zaton ma abokan aikin ka ne ciki har da Professor Abdullahi Zuru wanda aka yi har aka je ga masaukinsu aka yi dai abubuwa aka yi ta musu haka abubuwa wadda ba shi da daɗi wadda har da kai ga duka haka da ma jina-jina haka.
Su fasar nuna kamar ya yi da ke zuwa maka ni ina ƙarƙashin su ne da suka zo daga Abuja. Nema abin da ka zo ka gani din nan wallahi ka gani shi. Nema na yi addini ban ji daɗi ba wallahi saboda abin da ya faru Allah sai dai a ce Allah ya sauka.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Lado Salisu Garba sai Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To a gaida Murtala da wannan kuma kuma shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Bangarorin soji da ke fada da juna a Sudan sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da tsawon mako guda da za ta fara aiki a gobe Alhamis. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a lardin Aleppo da ke arewacin ƙasar Siriya cikin dare ya kashe jami'an tsaron Siriya huɗu da mayaƙa uku da Iran ke marawa baya. Gwamnatin Somalia ta kaddamar da ƙidayar jama'a da gidaje na farko cikin gwamman shekaru wanda ake sa ran zai ɗauki shekaru biyu.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu kawo muku rahoton da ke cewa haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwararrun Najeriya wato NLC da TUC sun buƙaci gwamnatin Najeriya ta ƙara wa'adin ritaya daga aiki zuwa shekaru 65 ko kuma shekaru 40 na aiki. Sai a biyo mu da hantsi don jin wannan rahoton. Yanzu a madadin Muhammad Hafizu Abdulli da ya gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.